ويحسبون أنهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوريا تاتبتا قال وانا قاشر ايقوان سا ياسا جتارا مؤتكي وانا مسلاتي مي البركة مسلاتي ناجوما ناجوكا لي ومن طور تفسير القرآن مي جرما كما يدعى كسابا تانا رمضان تامدورا كما يدعى كسابا wanda yau mun yi ne biyar ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 15 ga wata na uku miladiyar isa dan maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci tafsirinmu na marece mun tsaya daidai aya ta 34 da uku kai ta 33 a cikin wannan sura mai albarka suratul araf yanzu nan za mu tashi kan aya ta 34 Allah ya ce wali kulli ummatin ajal
wali kulli ummatin ajal فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
الله يأتي ولكل أمة أجل دكتور كوتي الأمة ده أجل عند الله ديبا متى kowace al'umma da ajalin da Allah diba mata wasu maluma sun ga ce wannan bayani ana bayani ajali na halakar da su ma'ana qur'ani ya karantar da mu al'ummomi daban-daban wanda Allah ya ta halakar da su saboda kahirce mishi saboda izgili ga manzanni saboda izgide da dokokin Allah da sanadiyar wannan Allah ya halakar da su kamar yadda zamu gani ma hadda cikin wannan sura suratul a'raf to Allah ya ce dukkan wannan al'ummomi da anka halakar da su anka ba mu labari dukkanin kowane daga cikin su yana da lokaci da lokacin da Allah ya diba mai kamar can da Allah ya ce tilkal qura ko tilkal qura ahlaknaha ko ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limakabinna limahlikihim maw'ida Allah ya ce waccan alƙaryoyi da ta gabata da muke labarta muku Allah ya ce mun halakar da su da lokacin da sun kai zalunci kuma waj'alna limahlikihim maw'ida mun sayya mu halakar da su da mun kai mun sayya mu wannan lokaci mana halakar da su da Allah ya yi an sayya mu halakar da su lokaci ko wacce an diba mata lokacin tana halakar da ita da lokaci yayi Allah ya halakar da su to shine nan Allah ke karantar da mu wali kulli ummatin ajalun dukkanin kowace al'umma tana da lokaci har ya kuma ma'ana ta biyu kowace al'umma tana da lokacin da Allah ya diba mata ko da ba halakarwa irin waccan ba ta wanda an kai mana wanda sun ka gabace mu ajalin kowa yanzu nan da muke kowani da ajalin da Allah ya diba mai to dukkanin al'ummomi duka ya ce al'ummomi hatta dabbobi sun shigo hatta kowa ya shigo domin Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatir bi janahihi illa umamun abinna amsalukum kaga ashe su ma al'ummomi ne to hatta su suna da lokacin da Allah ya sayya musu na mutuwa ma'ana ta bi kenan shi Allah ya ce wali kulli ummatin ajal dukkanin kowace al'umma tana da ajalin da Allah ya diba mata fa idza jaa ajaluhum yayin da ajalin su lokaci yayi wanda Allah ya diba musu la yastakhiruna sa'atan ba jinkirta musu ko da sakon daya nan da an ce sa'atan karka doka ira awa ta mu ake nihi ko da sakon daya Allah yake nihi sakon dai ba a kara musu wala yastaqdimuna kun ba a gaggauta musu tun lokaci bai yi ba a ce a halakar da su ko mi imanin mutun in lokaci ya tayar da shi ko mi kahircin mutun idan lokaci ta ya zai yalla mun fahimta ba za a jinkirta zama a ce saboda kana bisa aikin kirki ba a bari haka kare haka ba za a gaggauta ba a ce tunda kai kahiri ne bari a yi gaugawa a karbi rayuwarka za mu gani aya ta gaba hatta arzikin da Allah ya kaddar bawa ya ci duniya ba zai mutu ba sai ya ce arzikinsa to balantana ajali abincin da zaka ci abin shan da zaka sha abin sayyawa da zaka sayya na tufafi ko wani abu duk wani na amfani mutum ba zai mutu ba sai ya ce abin da Allah ya kaddare shi ko da ko kahiri ne da shi sa hatta lokacin kaga shi ma haka ne sai mutum ya ce lokacinsa ko da ko kahiri ne na'am
ya bani adam inma ya'tiyannakum rusulun يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا
Allah ya ce ya bani Adama ya ku ɗaya annabi Adam na wannan kira da Allah ya yi maluma sun ce Allah yana nuna dukkanin wani ɗan Adam ya shiga ciki musulminsu da kahiransu duka Allah ya kiraye su Allah ya ce in ma ya'tiyannakum rusulun minkum ha idan manzanni sun kazo daga cikinku wanda zan turo da sakonni na yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na umarni doka daga gare ni shari'a daga gare ni Allah ya ce faman ittaqa duk wanda ya kiyaye doka Allah yabbi Allah yabbi abinda manzanni sun kazo da shi wa aslaha ya gyara niyya ta yayi ikhlasi yabbi tafarki mai kyau to irin wannan fala khaufun alaihim babu tsoro a kansu babu tsoro haduwarsu da ubangiji ba za su yi tsoro ba wala hum yahzanun kum babu bakin ciki tare da su barin duniya da za su yi ba za su hadu da bakin ciki ba wanda dama su ne abubuwan da ake shi mutun tsoro bakin cikin zai barin duniya, jin tsoron zai haɗu da Allah, bakin tashi hankali baki wannan. To amma mutanen kirki sai Allah ya ce a musu bushara, har idan sun bi Allah, sun bi dokokin Allah, sun ga tsarkake niyya, komai dan Allah ne za su yi, to babu tsoro a kansu, babu bakin ciki a kansu. Allah ya sa muna cikinsu. Amma wallazina kadzabu bi ayatina, amma wanda ko sun ka kareta da ayoyinmu, wastakbaru anha, sun kai girman kai da ayoyinmu. Mun gane da girman kai, kamar yadda annabi ya fassara muna, annabi da kai ne ya fassara muna hakikanin abinda ake nufi girman kai. Girman kai siffa biyu ne, duk wanda ya hada wannan siffofi to akwai girman kai tare da shi, shine badarul haqqi wa gamtun nas, kin gaskiya da rena mutane. In gaskiya da rena mutane, duk wanda kaga yana kin gaskiya kuma yana rena mutane, to akwai girman kai tare da shi. To shi ne Allah ya ce wallazina kadzabu bi ayatina, amma wanda sun karanta da ayoyinmu, wastakbaru anha, sun kai girman kai da ayoyin da ake karantar da su, ulaika ashabun nari, to wannan ma'abuta huta ne, yan huta ne. Allah ka kare mu. Allah ya ce hum fiha khalidun, kuma idan sun shiga za su dawwama a cikin wannan huta. Na'am.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء
Allah ya ce faman azlamu, ba wanda ya kowa zalumci. Kaga Allah sha tare maimaita muna wannan. Faman azlamu, ba wanda ya kowa zalumci, mimma niftara ala Allahi kaziban, kaga kamar wanda ya kirkira ƙarya ga Allah. Kan mai kirkira ƙarya ga Allah. Allah ya ce au kadzaba bi ayatihi, ko ya karyata da ayoyin Allah. A ce haka Allah ya ce ya kiyace, ya ƙarya ne, yana izgili. To ba wanda kai ga wannan zalumci. Allah ya ce ulaika, su wannan masu karyata da ayoyin Allah, masu izgili da ayoyin Allah, kaga babban laifi ne. Wanda dazu mun gani ya yi shirka hadari, ko ba haka ba? Amma duk da wannan laifin nasu, Allah ya ce ulaika, su masu wannan siffa, masu karyatawa da ayoyin Allah, masu kirkira karya ga Allah, suna karyata da ayoyinsa. Allah ya ce duk da wannan dai, ulaika lahum, ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitabi. Su masu wannan siffa da ɗabi'a, Allah ya ce rabansu zai same su wanda anka rubuta mu cikin Lauhul Mahfuz. Kenan rabansu sai sun samai, shine yanaluhum, mana za su samu rabansu. Yanaluhum zai zo musu, za su samai nasibuhum, rabansu. Duk abinda Allah ya yanka musu, ya kaddara musu samu, an rubuta cikin Lauhul Mahfuz, to wannan rabon nasu sai sun same shi. Duk kahircin su ku. Saboda ga Allah, duk abin da ya kaddara ma bawa, na ya cayye sai ya cayye, na ya shayye sai ya shayye, na ya taka sai ya taka, duk komin ana. To shi ne Allah ya ce ulaika, masu wannan siffa, yanaluhum, zai same su, ma ko kace za su samai, saboda in abu ya zo ma ka same shi. Nasibuhum, rabon da anka yanka musu, minal kitabi, na daga littafi, nan kitabukin da ake nufi shine Lauhul Mahfuz. Saboda yanzu nan da muke zamne, an riga an rubuta komi, da inda anka yi umarni ga mala’iki, an kai ma umarni da abubuwan nan guda hudu, to shikenan an kare. Abubuwan nan guda hudu sai ka kare su, bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id. Kaga bi katabi rizqi, duk abincin da zaka ci, duk arzikin da zaka samu a rubuta. Wa ajalihi, ajalin mutum ma a rubuta. To wannan cikin Lauhul Mahfuz ne anka rubuta shi. Domin Allah ce ma asaba min musibatin bil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabara'aha, ba wani abin da ke zuwa samun dan adam na musiba a cikin ban kasa, ma'ana yana tayya hadu da wani abu na bace bai ko tuntube ko abin da yayi kama da wannan ko cikin rayuwa ta shi dan adam an kare komai ji Allah. Ba wani abu ke zuwa samu ku na musiba fil ardi wala fi anfusikum, a cikin bisa ban kasa ko a cikin rayukanku, wace Allah ce min qabli an nabara'aha, yana cikin littafi an rubuta shi min qabli an nabara'aha tun gaba na ahli halitta. Yanzu na tun gaba na ahli ce mu duk abinda zamu samu abinda zamu rasa rabon mu an rubuta cikin lauhi mahfuz. To kuma sai kowa ya ce rabon shi shine wala yakaynaluhum nasibuhum min alkitabi. Allah ya ce hatta idza ja'atuhum rusuluna, sai lokacin da manzannin mu sun ka zo musu, wani manzanni masu karbar rayuwa, tunda rabon da an ka ba mutum da ya ce ya shi kenan kuma sai ban kwana da duniya. To shine Allah ya ce sai lokacin da manzannin mu sun ka zo musu, yatawaffawnahum, suna masu karbar rayukansu lokacin da an ka diba musu lokaci ajali yayi, qalu, sai mala'iku su ce da su, aina ma kuntum tad'una min dunillah, ina abinda kun kasance kuna kira min dunillah kuma bayan Allah, ma'ana ina abinda kun karayi kuna bautawa, ina abinda kuke kira wanda ba Allah ba. Qalu, sai su bada amsa su ce dallu anna, sai su ce wallahi sun bace muna. Ranan duk abinda mutum yake kira yana gan zai mai gata zai kare shi, ranan bace mai zashi, bace mai zashi. Jesa wannan aya ashe kaga tana tsoratar da mu cewa kar ka yi sake ka bi umarnin wani ka bi dokar wani ka bar dokar Allah, dan wallahi bai iya magance maka komi, bai iya kare ka da komi, to abinda Allah ya kaddare shi gare ka bai iya kare ka da shi sai ya same ka, kuma da inda wahala ta zo barin ka zashi. Kaga dallu anna, sun bace muna. Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim, za su shaida wa kansu, su da kansu za su tabbatar da annahum kanu kafirina, cewa lallai su kafirai ne, da kansu za su tabbatar da haka. Kaga ku an shiga uku, mutum shi da kai ne zai ba da amsa, in na kware yake illa la yake, saboda Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira, Allah ya ce ka bari dan adam karan kansa mai basira na, shi yasa an zo da shi basiratun, an zo da ta'ul marhuta basiratun, dan adam da kanshi Allah yana da basira, ma'ana tu wajen karɓar rayuwa tai yana da basira ya san inda zai shi, alkiyama idan ta tsayu yana da basira ya san inda zai shi. Allah ya ce walau alqa ma'azira, ko da ya je wani uzuri ko wani hanzari na cewa ga dalilin da yasa ya kaza, ga abin da yasa ya kaza, ya san wannan uzurin baya aiki, ya san makomashi. To gashi da Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina. Na'am.
Qala dakhulu fi umarin qad khalat fi qablikum min al-jinni wal-insi billah. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا لمن نار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
الله يأتي يزو بايا أنكر برا يكنسو. To yanzu abinda mala'iku kuma za su faɗa gare su, ƙala sai a ce da su udkhulu fi umamin, to tunda kun tabbatar da cewa ku kafirai ne, udkhulu fi umamin ku shiga cikin al'ummomin da kad khalat min qablikum wanda sun gabace ku wannan kariji da kuke akai akwai al'ummomin da sun gabace ku wannan shike karanta da shi duk abin da mutum yake akai in batane in shari'a to yana da magabaci akan wannan yana da magabaci wanda ya riga yi shi kesa komai sai dai mutum shi koyo sai dai shi koyi yanzu gashi kahire ne Allah yake faɗa gare su idan za a ruga su cikin huta sai a ce udkhulu fi umamin kad khalat min qablikum ku shiga a cikin al'ummomin da sun gabace ku da wannan kahirci min aljinn wal ins a cikin aljannu da mutane ku shiga dararsu la hawla wala quwwata illa billah fin nar kuma cikin huta ku shiga huta kenan duk yanda kake duk yanda mutum yake ya iske magabaci ne cikin ta Allah ya ce kullama dakhalat ummatun kuma duk lokacin da al'umma ta shiga saboda tawaga guda ne ake turowa a garkake su a bulale su a yi musu kashi na mala'iku a shigar da su Allah ya ce kuma duk lokacin da al'umma ta shiga tawaga ma'ana ta shiga tattarar da wadda ke ciki Allah ya ce la'anat ukhtaha sai ta la'anci ukhtaha ma'ana magabaciyarta ƴar uwar ta gabace ta da sun shiga sun iske Allah shi tsine muku Allah shi muku kaza ko da kun ga gabacin cikin banna ba dan ku ba da ba mu zama bannata ba saboda sunna kuce mun kabi su ma hisul an ce su Allah tsine muku ko da kun kabi bayan mu Allah ga zai dai in wanda suka shiga sun ga tsine musu ba su tsine musu eh da mun ga gabacin to ku ko ai ku kun kabe mu kun kabe mu kuma haka ne zai tai Allah ya ce hatta idza daraku fiha sai lokacin da anka sayya su cikin ta gaba dai ga sunan ciki jami'an gaba dayan su na farkon su da na karshe alat ukhrahum sai mabiya su fada liulahum da shugabannin su wai cikin huta su ce rabbana ya ubangiji haula'i waɗannan gasu adalluna su ne sun gabatar da mu wallahi gasu su ne sun gabatar da mu su ne sun ka hana mana biyar tafarkin ka dan haka fa'atihim azaban bi'fan minan nari Allah a ba su azaba linki ba linki cikin huta kenan har azaba su kenan a abin nan a ƙara maudance ne tunda su ne sun ka gabace su qala sai Allah ya ce li kullin bi'fun da kowane daga cikin ku kowane daga cikin ku Allah ya ce daifin linki bi gare shi maluma sun ce su waɗantan mabiya an ba su linki biyu saboda linki na harko abin da sun ka aikata linki na biyu batar da kamishona na batar da waɗance ne su ma waɗanga an ba su azaba biyu na biyar su da sun kai kuma ga ta kalidanci sai su ka hujja ai su suna da wanda suke ganin za su kare su ga su akan bata kuma ga ta kalidanci da shi yasa Allah ya ce li kullin da'ifun da kowane daga cikin ku yana da linki biyu Allah ya ce walakin la ta'lam sai da ba ku sani Allah ka kare mu to abin shugabanni za su faɗa
wa qalat ulahum li ukhrahum fa ma ta'ala lakum alayna
to kun ji abinda mabiya sun ka faɗi ko ba haka ba da zo suwa shugabanni suna da abin cewa kuma abinda za su faɗa abinda zai ƙara bakanta mu wannan mabiya rai ne eh kaga su da tunaninsu a yi ma wannan ga shugabanninsu azaba linki ba linki ɗaya da tasu to ga yanda Allah ya faɗa gare su kowane linki bi za a yi mai to kaga kenan su shugabanni sun ji daɗi da haka za su soka musu magana shine Allah ya ce wa qalat abin nan ulahum sai shugabanni su faɗa li ukhrahum ga mabiyansu su ce to fa ma kana lakum alaina min fadl ba ku da fifiko gare mu kuna cewa wai a ɗauki azaba ko a ƙara mana babu wani fifiko ba a fifita ku ba na a ce mu a sassauta muku azaba a ɗora mana babu wani fifiko a kanmu haka sun ƙara goma musu rai don haka fazuqul azaba ku ɗanɗane ta eh fazuqul azaba ku ɗanɗane azaba imma kuntum taksibuna abinda kuka aikata wacce ku bi mu ka san babu abinda ke bakanta rai kai da kan ka san mutum kai ne ka batar da shi sai ce kona shi gabi ne dan dai kana wawa ko kamar da shedan zai fada shedan zai hujjace dukkan wannan dan huta shi yasa kai Allahu akbar wallahi duk wanda ya saurari diskur na shedan ya shiga uku minbari ko za a zama cikin huta minbari malan in ka san imamu juma'a na hudu ba Allah ya ce wa qala shaytan lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq shaytan zai tashi diskur sai jama'a saurara asaurara asaurara inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq ubangijin ku ya muku alƙawli alƙawli na gaskiya eh yace duk wanda ya bi shi zai shiga aljanna wanda ya saba mai zai shiga wuta yace wa'adtukum fa akhlaftukum ni ko sai ni muku alƙawli na wani saba muku eh amma fa ma kana lai alaikum min sultanin ba wani wanda yake da iko akai da fa ma kana lai alaikum min sultanin banda wani iko akan ko da tirsasa kuna ne ban tirsasa ku ba ko akwai wani na tilista ko akwai wani ne kaza illa an da'utukum kiran ku ne ni wanda jabtu muli sai kun karba min babu wani na tirsasa ko akwai wani tirsasa shedan shi na bude ido yace dan haka falata lumuni walumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ma'ana bi musrihikum ni ban zan me iya tsamar da ku daga huta ba wa ma antum bi musrihiyya kuma ba ku iya tsamar da ni dan haka mu zauna cikin mutan hankuri la hawla la quwwata illa kazan dai ku an tabe Allah ka kare mu daga sauraron diskurke shedan Allah sa dai muna cikin aljanna sai mu kamo mu yanda zai diskur amma kana kallon da shedan na diskur aiko ta lalace Allah ya sauka to shine Allah ya ce wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fazuqul adhab bima kuntum taksibun na'am
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي
Allah ya ce innal ladhina kadzabu bi ayatina lalle wadanda suke karyatawa da ayoyinmu wastakbaru ana suke girman kai da ayoyinmu inji Allah idan sun ka mutu la tufattahu lahum abwabus samai ba za a bude musu kofofin sama ba ma'ana ta farko ma'ana ta bi maluma sun ga ce a nan ma duniya saboda ana taka ayyukan bayu akai mu ubangiji ilahi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih yarfa'uhu ko ba haka ba ko da yaushe magana kyakkyawa zuwa ga Allah ake takawa da ita haka ayyukan kwarai wanda bayu ke aikatawa to shi kahiri aikin shi ba na kwarai bane Allah baya so shi yasa yayin da an ka tsaya da aiki ne zuwa ga Allah sai a mayar da shi Allah baya so Allah baya so to kan kenan ba su da matsayin da idan aka taka da ayyukansu za a budewa a karba za a takawa da su ta Allah ya karba ba su da wannan matsayi shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu kuma shine idan sun ka mutu rayukansu saboda annabi ya bayyana mana rayukan bayon Allah mutanen kirki za a taka sama da su annabi ya ce yayin da lokaci ya zo na a karbi rayuwar bawa annabi ce zai ganin mala'iku duk adadin inda yake gani iya kallo ne annabi ce iya adadin mala'iku ne suna mai bushara kakin malakul maut ya zo malakul maut yana zawwa sai ya tsaya kusan kai nai ya ce ya ke wannan rai daddada wadda take cikin wannan jiki daddada zo zuwa ga samun gafarar ubangijinki ubangijinki na mai yarda da ki annabi ya ce sakon dai sai a zare rayuwa ta cikin sauki mummuni. To shi da malakul maut da ya zare rayuwa mummuni mai imani ko ta kahiri ce da ya zare dama aiki ne ya zare sai ya muka mala'ikun rahama in mutunan kirki ne ko ya muka mala'ikun azaba illa lam mutun ne. To annabi yace da an mika wannan rayuwa ta mutunan kirki ga hannun mala'ikun rahama tun da nan duniyar annabi yace mala'iku za su ji wani kamshi wanda ba su taba ji ba tun nan fa duniyar sai su tambaya wannan kamshi fa sai a ce ai rayuwa da ce dauwa ne annabi yace za a kire mutun da sunan baba ne annabi yace sai a taka da wannan rayuwar tasa tun kake su kai wajen mala'iku na sama na tadai su ma za su ce wannan kamshi fa sai a ce ai rayuwa da ce dauwa ne yau an kai ƙarshen ajali yau zai koma ma Allah Allahu akbar annabi yace ana zuwa sama ta dai sai mala'iku su bude kofofi kofar sama ta dai annabi yace kuma wannan mala'iku wanda ke tsaron sama ta dai annabi yace tare da su za su rakke wannan rayuwa ta mutunan kirki sai zuwa sama ta biyu suna kai sama ta biyu sai su komo su ma mala'ikun sama ta biyu haka za su faɗa wannan kamshi fa sai a faɗa musu ayi mutunan wane ne mutunan kirki kaza 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 haka su ma za su rakke wannan gawa sai sama ta uku haka shi ma ta uku sama ta uku abin zai kasance iri yanda ya kasance sama ta sama ta biyu haka har akai sama ta bakwai ana zuwa sama ta bakwai da wannan rayuwa annabi yace Allah da kai ne sai yace ukutub kitaba abdi fil illiyin ku rubuta rayuwar wannan bawan nawa fil illiyin yace illiyin min al aliya wuri madaukaki ashi ne Allah ya ce wa ma adraka ma illiyun Allah ce kitabun marhum wuri ne inda an ka rubuta rubutu na mutanen kirki da sunayen su address complete baya gogewa wurin matsayin naka yana nan wanda kuma yashhaduhul muqarrabun ba mai halara wannan wuri ya shaidi wannan wuri sai al muqarrabun makusanta ga ubangiji to kaga haka za a yi mutanen kirki annabi yace kaga yanzu ganga jiki ne an nan duniya ana ta kula da wanka da kaza sai an kare komi an binne mutun sai Allah ya ce a mai kadda rayuwar shi cikin ganga jikinsa saboda minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai a mai kadda ganga jiki mana rayuwar cikin ganga jiki a zamanar da mutum a yi mai irin tambayoyin da kamar yanda bayani ya gabata to kuma muhallin shahid za a taka da rayuwar mutunan kirki amma wallahi kahiri annabi ya ce yayin da ajalinsa ya zo ƙarshe za a ɗiban rayuwa ta yi zai ganin mala'iku da baƙaƙen huskoki da kama mai ban tsoro su firgitar da shi su duke shi suna yi mai azaba kakin malakul mota ya zo annabi ya ce shi ma malakul mota yana zauwa sai ya ce ya ke wannan rayuwa musibabba ƙazamtatta wadda take cikin gangar jiki wannan la'antatte ƙazamtatte fito cikin hushin ubangiji ubangiji kenan mai hushi da ke annabi ce sai rayuwa tana ta shiga cikin gangar jiki annabi ce haka za a zauro ta yanda ka san ka sa mamuri cikin gashi ka tasgo haka za a tasgo rayuwar lalan mutu annabi ce duniyar za ta yi wani irin warin da su mala'iku ba su taba shi ba za su ce rayuwar wane ne sai a ce ai rayuwar wane ce annabi ce za su kiraye shi da suna mafi muni wanda ake kira shi nan duniya sunan da anka canza mai ga sunan sai anka canza mai an kira shi da sunan wani arne to da irin wannan suna za a kira ne annabi ce za a ta zuwa takawa da wannan rayuwar tasa sai Allah ya ce ayo kasa da ita tunda ta ake jihon rayuwar bawan Allah sai ƙasa sai Allah ya ce a shigar da rayuwa ta yi uku tubbi kitabu abdi fi sijjin isa ashe sai Allah ya ce wa madaraka ma sijjin shi ko mina sijini ne mun sa sijini ai ko sijini shine gidan kwasu ko kaga wuri mai kunci to daga nan ne aka ɗibo wurin da za a sai wannan rayuwa ta bawa wannan kaga ƙasa ne za a yi da shi maimako a yi sama da shi sai a yi ƙasa da shi Allah ka kare mu saboda su kahirai darakata ne ba darajat ba su masu imani ne ake suke da darajat ai sama da rayuwar abin nan rayuwar kansu amma wallahi kahirai lalaku ƙasa za a yi da su Allah shi ɗaya san inda za a kan rayuwar kansu Allah ka kare mu Allah ka kare mu. To shine nan Allah ke karantar da mu. Duk wanda suka karanta da ayoyin Allah sun kai girman kai da ayoyin Allah idan ajalinsu yazo za a karbi rayukansu la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofofin sama ba. Allah ya ce wala yadkhuluna aljannata kun ba za su shiga aljanna ba sam. Sai Allah ya muna misali idan wannan misali mun ka misalta shi abin yana yiwa to shiga aljanna su ma tana yiwa. Gashi da Allah ya ce wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba. Annabi ya ce fa Allah da kai ne ya ce fa hatta yalijal jamalu sai hudin raƙumi yana iya shiga fi sammil khiyab a cikin kafa allura. Walillahi masallu ala Allah shi ne misali. Allah ko da ka ci an taba samu haka ko dai gazar da ake da ta ƙarya ba taba shi raƙumi ya shiga kafa allura. Raƙumi wasu na cewa wai sai raƙumi ya shiga abin nan sai gindi na raƙumi ya shiga kafa allura. Abla da Abbas wanda kowa sana tafsirin alqur'ani yace ba wani gindi raƙumi dai dan taguwa yana iya shiga kafa allura to kahiri yana iya shiga da can. To kaga inda an samu wanda sun ka yi nutsa ji dole su sashi da ƙarfin tiya. La hawla wala quwwata illa billah. Allah shi ɗaya misali. Hake nan ba sai kun za wahalar kanku ba. Bashi. Abin nan bashi ko wa gaba. La hawla wala quwwata illa billah. Allah ya ce wa kazalika najzal abin nan najzal lil mujrimin. Haka muke yin sakamako ga mujrimai. Allah ya ce lahum kuma suna da min jahannama a cikin hutar jahannama suna da mihadun shahida. Shahida malam. Kun san shahida? Kun ga shahida ta duniya ko duniyance. Idan mutum ya shahida an ka aza in tabarma ce matala an ka kadara ko wani bargo ga mashingini kuma akwai hidirar za a bari sekur ko bargo wanda za a ɗan tuha ko ba gaba. Haka ne shahida duniya. Abin nan a kwanta kuma a tuha. To haka ne ko shahida su tafi da jahannama. Allah ya ce lahum min jahannama mihadun suna da shahida wanda za su kwantawa. Wa min fawqihim kuma saman su mana saman shahida su kuma ga washe kuma ga wani ruhi ga wata huta. Shahida huta abinda za a tuha a ruha kuma shi ma huta. Allah ya ce wa kadhalika najzi zalimin haka muke sakamako ga azzalumai wal kafiruna kuma zalimuna. Allah ka kare mu masu imani ho.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
الله يأتي والذين آمنوا أما ونسون كإيماني wa amilu salihat sun ka aikata aiki na kwarai. Kun ga duk Allah ya bayani imani sai ka aikin kwarai. Duk Allah ya ka imani sai ka aikin kwarai saboda ba su rabuwa. Kuma mu sani aikin da ake nufi aikin kwarai kamar da bayani ya gabata sai ya cika sharuɗa biyu. Na farko dai in mun ka ɗauka mu ɗauke su duka sharuɗa uku ne na karɓa aikin bawa. Kowane aiki yana da sharaɗi uku na a karɓe shi. Sharaɗin farko dai a same ka musulmi. A same ka kana musulmi. Saboda kahirai Allah baya so aikinsu. Shi yasa danna Allah yake biyan su. In ma kun su yi wani aikin kwarai na tausaya ma al'umma na kaza na Allah yake biyan su. Allah baya so. To ga sharaɗin farko a samu mutum yana musulmi. Sharaɗi na biyu kuma a same ka aikin nan ƙarƙashin karantarwa Annabi Muhammad ne. Sallallahu alaihi wasallam. Sai sharadi na uku na ƙarshe a samu ikhlasi. To shi yasa sai a abin nan a gwamaya imani da mi da aikin kwarai. Kenan shi imani shine sharadin farko. Kana musulmi ka mai imani. To yanzu ga ka kayi aiki. Aikin da kai ba zai samu karbuwa ba. Yanzu kuma sai an same shi da sharuɗa biyu. An samu mutaba'a koyi kai da Annabi kuma an samu me an samu ikhlasi to da aiki ya tuka wannan sharuɗa sai a kire shi sai a kire mai aikin mai imani mai aikin gore amma da an rasa ɗaya daga cikin su to shikenan yanzu da za a samu kahiri arni a same shi ya tuka sharuɗa waɗanda biyu wanda su ake karɓa aikin mai imani musulmi yayi koyi da annabi aikin ga annabi ya ce ayi kuma ya tsarkake niyya dan Allah ne yayi to amma kuma ba musulmi bane kaga Allah baya so baya so ta yanda musulmi da za a same ka ga ka musulmi to amma sai kai aikin aiki gashi na kwarai amma bai cika sharuɗa ba sai an ka same ka kai aikin ga na kwarai ne kai gare ka na kwarai ne kuma ka tsarkake niyya dan Allah ne kai to amma kun ba koyi na kai da annabi ba kawai ka shawo ne ka ga ya dace ka yi to wannan ba a kira wannan aikin kwarai yalla mun fahimta ko ku gashi a koyi ne kai da annabi aiki ne wanda annabi ya karantar amma kai da kai shi babu ikhlasi mun haka da a yabe ka ne a ce ka iya to kuma aiki ya za aikin banza Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka ba mu iko aikata aiki na kwarai shine Allah ya ce wallazina amanu amma wanda sun kai imani wa amilus salih sun kai aikata aikin kwarai Allah ya ce to bayu ku sani gaba dai Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha ku fahimci aya ku fahimci aya duk abinda Allah ya zashi sai ya bayyana ma bayu domin ba za su samu kafa dai ba wanda za su iya zargi ubangiji yalla mun fahimta yanzu gashi Allah ya bada siffar lalakun mutane ɗan hoto da makomus ko ba haka ba to kuma yanzu ya kawo siffar ɗan aljanna da aikin su wanda zai shigar da su aljanna to sai Allah ya ce ku sani gaba dai la nukallifu nafsan illa wusaha duka rai ba mu dora mata ba sai abin da ta iya ba mu dora mu rai sai abin da ta iya misali waɗanga da sun kai aikin da sun ka shiga huta sun ki aiki alkhairi na Allah ya san sun iya shi yalla mun fahimta Allah ya san sun iya shi ba wai bambantawa bane an kai mu fahimci fiqhu aya ba an bambanta bane ɗan aljanna ga aikin da aka dora musu ɗan huta ga aikin da aka dora musu duka al'umma guda ce duka doka guda ce Allah ya dora ga bayunsa da ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu to ibada ga da Allah ya dora muna na mu bauta mai shine Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mu rai sai abin da ta iya da Allah ya ce mu yi sallah Allah ya san mun iya da ya ce mu yi azumi ya san mun iya da ya ce mu yi zakka ya san mun iya da wanda Allah ba hali duk abin da Allah ya dora mu Allah ya san mun iya in ka ga mutum bai yi ba to yaƙi ne to su kahirai da ka gane su cikin hutan nan sun iya abin da Allah ya dora musu iyi na sun kai su ko wanda gamin mu ne da ka gane cikin aljanna aikin da an ka dora musu su sun kai biyayya ga Allah sun kai tare da cewa waɗancan sun ka ƙi suwa sun iya yalla mun fahimta to shine sai Allah ya ce dan Allah ya karantar da duniya cewa ɗan hutar da sun ka shiga huta ɗan aljanna da sun ka shiga aljanna duka aiki guda ne aka ɗora musu su ɗan hutar kangarewa na sun kai ba wai an ɗora musu abin da ba su iya ba ne abin da an ka ɗora musu sun iya saboda Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu ɗora mu sai abin da ta iya mun gane ai ma'ana ko to Allah ya ce ulaika ashabul janna wannan ‘yan aljanna ne saboda su yi abin da Allah ɗora musu dama ya san sun iya ko sun aikata sai Allah shigar da su aljanna Allah ya ce kuma idan sun ka shiga aljanna hum fiha khalidun za su dawoma a cikin aljanna Allah sa mu ne na'am
wa la ta'anna ma fi qulubihim tajrim وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
Thank you. To ga bayon da Allah ya karantar da mu ya ce wa ayin aljanna ne, Allah ya sa mu da cikin su. To ba haka kuma za a shiga aljanna ba kawai. Yanda Allah ya sabuntar da rayuwa abin nan gangar jiki da Allah ya ce inna ansha'nahunna insha'a, ai ba bangaren mata bane, duka da maza da mata duk sai an kaga halittar su, sai an canza halittar su bisa yanda take ga. Yalla mun fahimta. Saboda yanzu yanda muke ga da za a saya mu aljanna, ba mu iya ni'imtuwa da ni'imar aljanna ta hi ƙarhin mu. Wallahi ba mu iya ni'imtuwa da ita ta hi ƙarhin mu. Dole shi sa halitta sai an canza halittar mutum. Annabi ya ce za ku shiga aljanna da tsawon zira'i, tsawon zira'in babanku Annabi Adam. Zira'i nawa gare shi? Zira'i 60. Ya ce zira'i kamu haka wa ɗaya, biyu har 60. To Allah zira'i 60 to ya jiki mutum shiki. Annabi ya ce kuma za ku shiga da shekaru na Annabi Ibrahim, na Annabi Isa alayhis salam, shekara 33. Shekara 33 malam. Iya ƙarfin ƙurciya kenan. Kuma Annabi za ku shiga da daɗin baki da zalaka, daɗin baki hikima da basira ta Annabi ku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sai an gyara halittar mutum. Kuma ƙarhi na biyan bukata, Annabi ya ce za a ba ku ƙarhi kamar misalin kaza da kaza da kaza. Sai kun iya ni'imtuwa da ni'imar aljanna, sai kun iya ni'imtuwa da dukkanin wata ni'ima ta aljanna. To ɓangaren rayuwa zuciya ma sai an wanke zuciyoyi, sai an wanke zuciyoyi, an ɗebe duk wani ɗan gilli, wata hasada, wata ƙiyayya wadda ba za a rasa ta ba tsakaninmu. Duk yanda kake sai an same ka, wata an samu ɗan gilli gare ka, ko ba haka ba? Amma aljanna ba za a shiga aljanna ba sai an wanke zuciyoyin kowa. Shi ne Allah ya ce wa naza'ana, za mu cire ma fi sudurihim, abin da ke cikin zuciyoyinsu, min gillin, na gilli. Ma'ana sai Allah wanke zuciyoyin bayonsa, ba ƙeta, ba hasada, ba ƙiyayya, sai ya kasance babu komi sai soyayya tsintsa, soyayya ce tsintsa ba akwai. Haka Annabi ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai lokacin da Allah ya wanke zuciyoyinku, sai ya kasance tsakaninku sashen kowa sashe babu gilli, babu ƙeta, babu ƙiyayya cikin zuciyoyinku. Shi yasa wallahi idan aka shiga aljanna malam, duk ni'imar da ka gani cikin aljanna wani baka kyashin ta. Da a kaddara a ce wane, bari yanzu a mai kar da wane nan kai a mai shi ka can. Allah ce la yabghuna anha hawla, ba mai so a canza shi daga inda yake, ba mai so. Amma na duniya kaga ana so. In gida ka kwankusa an kaga girwa na cewa na ko a canza wa, yake cewa Allah kawai da yayi. To can ba haka bane wallahi, baka so baka so. Saboda an cire komai shine wa naza'ana ma fi sudurihim min jillin, Allah ya ce tajri min tahtihim al-anhar, koran mu suna gudu kasu gare su. Kenan ana cikin aljanna, ga koran mu daban-daban. Allah ya ce wa qalu, ga abinda ayan aljanna za su faɗa, su ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, allazi hadana li hadha, wanda ya shiryar da mu akan wannan, mana wanda ya shiryar da mu akan wannan tafarki na shiga aljanna, gashi mun shiga aljanna. Kuma ya tabbatar da mu akan addini, wanda ma kunna li nahtadiya, ba mu kasance wanda sun ka iya kimtsar da kansu ba su kasance shiryayyu, laula an hadana Allah, ba dan da Allah ya shiryar da mu ba. La ilaha illallah. Su ci gaba su ce laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi, tabbas manzannin ubangiji mu sun zo mana da gaskiya. Saboda sun zo da addini mun karba, gaskiya ne. Allah ce suna cikin wannan tattaunawa junansu, wa nudu, sai a kiraye su a ce musu antilkumul janna, kun ga wannan aljanna, ga ta nan cikin ta nasu kihau. Amma sai an kawo ismul ishara, an tilkumul janna, kun ga wata aljanna, domin a ƙara ɗauka kama kusan da leba abin wasa ba ce, lallai aljanna ce. Kamar Ƙur'ani ga shi da hannun ka, sai Allah ce zalikal kitabu wanta ne ka wanta littahi, kuma ga shi da hannun ka, Allah ce la raiba fihi, wallahi babu shakka a cikinsa. Kan sai an ɗaga hankali ga domin ka mayar da hankali abin za a karantar da kai shine an tulkumul janna kun ga wata aljanna kamar tana nesa gare ku kamar tana nesa gare mu sai Allah ce uristumuha an gadar da ku ita ne bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuka aikata saboda aikin da kuka aikata to sai Allah ya shigar da ku aljanna da rahama shi to kun ga aiki aiki sababi ne na me na shiga aljanna amma ku sani wallahi annabi ya tabbatar mana ya bayyana mana cewa ba wani cikin ku wanda zai cewa aikin shi ne ya shigar da shi aljanna babu shi sabbin sun ce annabi walau anta ya rasulullah annabi ce walau ana illa ayyata ghammadani Allah bi rahmatihi sai da Allah ya lullube ni da rahmar shi kuma ku fahimci hadisin da kuma ayoyin yanzu aiki shike gadar ma mutumi matsayi cikin aljanna amma shiga aljanna ba aikin gane ke gadar da ka shiga aljanna ba rahama ce ta ubangiji to yanzu aikin da bayu sun kai to ayyukan sai su gadar ma mutum matsayi yanzu aikin ka sai ya gadar maka in matsayi na dai in matsayi na biyu in matsayi na uku in matsayi na hudu har akai daraja ta karshe daraja ta koli yana mun fahimta kisa bangaren darajoji na aljanna daga ayyukan bayu ne wanda yake ka aiki sai ka daga kai ka kalle shi aljanna shi amma dai ba haushe cewa kyawun dara aka sako ba haka ba ko dai kasa kasa an kai ka inda aljanna ta ai to amma wallahi ayyukan bayu suna gadama mutum matsayi ne karewa shi yasa rahama ubangiji da Allah ya alƙawarin cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alafnahum min amalihim min shay karshe wannan aya da kaddara matakka ta yi ka aiki kai aikin ka ya gadan maka daraja ta dai ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu sai zai ta matakka aikin ta ya gadar da ita daraja ta 20 ko ta 30 ko ta 40 ko ta 50 ba a ce yanzu a yo kasa da ita sai dai a ce yanzu a yi sama da kai saboda darajoji ne shi aiki daraja ta yake kara mutum matsayi ashe wannan ayu da Allah yake cewa an shigar da mu aljanna akan aikin da mun kai kun gano dai ma'ana abin da ake nufi ba mai buga ba ce aikin shi ne shigar da shi aljanna rahama ubangiji ce rahama ubangiji ke shigar da bayu aljanna shi ko aiki ya gadar da kai matsayi Allah ka gadar da mu aljanna da rahamarka to kuma za mu gani cikin suratu yunus ɗan aljanna idan suna cikin aljanna duk abin da ka bukata da kuma kalmar da Allah yake kaddara muku fadi saboda me sauki jin daɗi yanzu da za a bar mu'amala aljanna irin mu'amalar duniya ce akwai wahala yanzu misali ko abinci ka so kayan abinci ka kai gida watakila sai ka kire matarka da Allah yana son ka zanna a sarrafa shi ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ko ba haka ba to an kai maka an ka sarrafa maka shi ba maki sai ka ci shi kuma sai ka ji kai yanzu ya ishe ka yanzu gobe in ka kiro kuma sai ka yi mi sai ka ce kaza ga kaza ga ga ko dai wahalar so ko ba haka ba to ita aljanna wata rahama ta ubangiji duk abinda bayu suke so aljanna kalma guda suke wuce ba su canzawa Allah ya ce da'awahu fiha subhanakallahumma duk abinda ka bukata ga subhanakallahum sai ka gane gaba gare ka ko mina na subhanakallahum imama ta gane cikin aljanna subhanakallahum ibda bata sani imma abinci ne subhanakallahum ko mina na subhanakallahum shine da'awahum fiha subhanakallahum wa akhiru da'awahum alhamdulillah karshen abinda za su fadi yayin da sun ka ci abinci sun ka sha abin sha komi da sun ka ci alhamdulillah rabbil alamin walahu alhamdu fil ula wal akhira saboda shi godiya ga Allah yanda ake ta duniya can ma sai ayi ta Allah ka sa mu dace da gida na aljanna ne ya kamata mu dakata insha Allah sai gobe saboda wannan kuma wata kuma sabuwa gaba ce wanda Allah zai karantar da mu wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين Masha Allah. Bangaren kwamitin marayu wata baiwar Allah ta muko jika, kuma jikar ta shiga da hannun kwamiti. To Allah saka mata da alkhairi. Allah saka mata da alkhairi. Allah sa mu yi karin shigan. Kina cikin mata masu sauraron tafsiri nan bayan makarantun ne. Wata ta muko jika a sayya cikin kwamiti na marayu, kuma jikar ta shiga hannun ƴan kwamiti. Allah ya saka mata da alkhairi. Allah ya hana shaitan ribatan mu, a taimaka mu marayu fi sabilillahi, domin ga wata nan kun ga sanin su ne yana ta tahiya, kuma lalurori suna huskantowa. Dukkanin mu nan muna ta shirye-shirye, muna ta tsare-tsare, yana zamu mu iyallan mu tufafi, yana zamu mu suwafi, yana zamu shirya abinci kaza da kaza da kaza, to su ma kanmu manta da su. Allah sa mu yi ƙarin shaitan, Allah sa mu yi ƙarin shaitan. Ya Allah, bayan ka muke Allah, ka san buƙatocin mu na alkhairi. Allah ka biya mana buƙatocin mu na alkhairi. Duk musulmin da a cikin halin kakani ka, Allah ka mana doki, Allah ka mana doki, Allah ka mana doki. Allah ka gafarta mana, gafarta mu iyayenmu, ka gafarta mu iyayen iyayenmu. Duk musulmin sun ka riga yi mu, Allah ka sa su huta. Mu da mun kai sarau, Allah ya kyauta makoman mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina mirfaqa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.